بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مدسادوا أولنا يمتي نا أشرين دأكو قوة رجب إدرا تدبود لريخود دا أربعين دبيو wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi darasi na 141 a cikin karatunmu a cikin aljami'u sahih na al-imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alayh za mu tashi babi na 65 a cikin wannan littafi na 10 kitabul adhan na aljami'u sahih hadisi na 707 hadisi na 708 mun karanta na 707 a wancan darasin na'am amin نعم يأتي حدثنا خالد ابن مخلد خالد ابن مخلد القطواني الكوفي نزيل المدينة إذا قد كم علمين إمام البخاري وأن دا سيكي متانن كوفة أما يو حديثان سو دقى مدينة يكي قال حدثنا سليمان ابن بلال المدني حدثنا شريك ابن عبد الله شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر وندي شهر دي رواية حديث إسراء دقى أنس ابن مالك قال يتي سميت أنس ابن مالك ناجى أنس ابن مالك ينا تشيوى ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم بنتبعين صلى باين ون الإمام با دي يبي بنتبعين صلى باين ون الإمام با دات أي ون دي يبي تك واتو تك ايتا وصوك كاوا أصلى ولا أتم كما يبي تكاوا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم امين كما يفتشكاتا من النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وسلم وان كان لا يسمع بكاء الصبي كما شان انت يا كفنشي ينا جن كوكان يارو فيخفف سي تصوت صلاه سي تكيتاتا مخافه ان تفتن امه سبب جن صوران كدا مهيفيسا wato ta fitunu ma kada mahaifiyarsa ta fitunu wato a cikin sallah wannan hadisin riwayar Anas ce Anas ibn Malik kun ga cikin waɗanda suka lizimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon zuwan sa Madina kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah bayan sauran khulafa'ur rashidin Abu Bakar da Umar da Uthman haka zalika yayi sallah bayan sayyidina Ali ibn Abi Talib tunda sayyidina Ali ya je Basra kafin ya istikrari a Kufa saboda haka di yayi sallah bayan waɗannan limamai yace bai taba sallah bayan wani liman ba da dai kowane ne kuwa wanda yake yafi saukin sallah wato yafi takaitawa sassautawa wajen rashin tsawaita sallah tare kuma da cikawarta kuma yafi cikawa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wato takaitawar da yake yi ba ta sanyawa kaga sallar bata cika ba duk abin da ake nema na nutsuwa da sakina da daidaito a cikin rukunnan sallah akwai ta a sallarsa sallallahu alaihi wasallam amma kuma babu tsawo wanda yake zai sanya shi ya zamanto mashakka ga mamu to yana daga cikin sassaukawar tasa da Anas ibn Malik ya bayyana yace yana jin kukan jinjiri kukan yaro jariri sai ya takaita sallar saboda jin tsoron kada mahaifiyarsa ta fitunu a ma'anar fitina ai wato ta shagaltu gabarin sallarta saboda zuciyarta za ta zamanto ba ta tare da sallar hankalinta yana kan yaron nata to wannan daukewar hankalin nata da zata samu a cikin sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunanin wannan sai ya gajarta sallar domin kada abin ya zamanto yayi duli ta shagaltu har ya zamanto tana cikin sallar ne da jiki kawai ba da ruhi ba a wata riwayar wanda yake Abdul Razzaq ya kara daga Mursalul Ata aw tatrukuhu fayadi' ko kuma ba za ta fitini din ba ta shagalta ta kyale shi ya zamanto ya tozarta ana sallah yana ta kuka ta rabu da shi garin kukan garin rabuwar tasa da tayi dan ta maida hankalinta akan sallah yaje wani abu da zai cutu yaje wani abu da zai cutu ko yaje ya fada wani waje ko yaje ya taba wani abu wanda yake zai iya cutar da shi to wannan yana daga cikin wato kula da halin mamu a cikin sallah kuma wannan baya nufin rashin khushu'i a cikin sallah ba rashin khushu'i bane bal yana daga cikin wato kula da wajibcin da Allah ya dora ma limamai limami ya zamanto yana kula da halin waɗanda suke sallah a bayansa na abinda zai sanya musu sallar su ta zamanto fitina wannan matlub ana buƙatar sa ana neman sa domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yadda yake a cikin sallah yana shine matuƙa wajen khushu'i da fuskantar Allah jalla wa ala da sanin girman makamin sa amma wannan bai hana shi da wato lura da halin da mabiya waɗanda suke sallah a bayansa suke ciki ba kuma wannan ya nuna tausayin sa sallallahu alaihi wasallam musamman ga mata kuma ya nuna yanda mata suke zuwa sallah tare da yara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk da wannan zai iya sanya wato a rage tsawon sallar wanda yana so yayi kamar yanda ya gabata a hadisin da muka karanta a hadisin Abu Qatada yake cewa yakan so yana so ya tsawaita sallah amma sai ya takaita ta idan ya ji kukan yaro to kaga wannan ya nuna cewar wato al maslahar da ke cikin abassu su zo sallar duk da za su sanya wani lokaci ba za a yi sallar wato a yi tsawaita ta yanda ake so ba ko yanda aka saba amma wannan maslahar wato ba a bar kula ba ce a bisa maslahar a kyale su zo su yi sallah din duk da in sun zo sun yi sallah za su sa ba za a tsawaita sallar ba idan da tsawaita sallar ta fi muhimmanci sai a ce to ku daina zuwa sallah da yara amma su zo sallar su samu albarkar rahmar da ke sauka a cikin masallaci ta fi bisa a tsawaita sallar ga masallata tunda za a samu maslahar yin sallar za a samu kuma samu maslahar saukar rahama ya fi bisa ya zamanto an ce kar su zo domin a tsawaita sallar wannan yana daga cikin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana manufofi na shari'ar musulunci to kuma akan wannan ne akwai mas'alar da ina jin mun ambace ta cewa shin liman idan ya ji mutane sun shigo zai iya tsawaita ruku'u domin su samu raka'a ko kuwa ba zai kula da su ba waɗansu daga cikin malamai sun ce mustahabbi ne ma ai haka amma haka a mazhabar Shafi'i duk da yake kaulin Safil Jadid tare yake da Malik da Abu Hanifa da suka ce ba zai yi ba makruhi ne liman ya tsawaita ruku'u domin ya ba masu shigowa dama su shiga wato su zo su riski raka'a domin yin haka zai zamanto ya sanya mashakka ga waɗanda su suna cikin sallar akan wani abu wanda yake ba maslahar su bane maslahar wanda shi bai shiga sallar bane saboda haka ba za a wato sanya ma wanda suke cikin sallah mashakka domin maslahar wani wanda shi bai riga ya shiga cikin sallar ba saboda haka yawan malamai suka karhanta yin haka amma yana daga cikin kula da halin masu shigowa akwai wannan sabanin tsawaita qira'a wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallar azhar yana tsawaita qira'a har sai ya ji baya jin wato ƙarar takun masu shigowa masallaci yana jin masu shigowa cikin masallaci suna ta shigowa to yana tsawaita sallar azhar yana tsawaita raka'a farko domin har sai ya ji daukewar takalmin masu shigowa masallaci wannan daban ne tunda dama mahallin tsayuwa mahallin tatwil ne mahallin tsawaita wato tsawaita karatu ne amma ruku'u ba mahallin tsawaita shi bane a sallar farilla sai idan a cikin sallar jami'i mahallin tsawaita shi ne in mutum yana sallar nafila shi shi kadai sai ya tsawaita ruku'u amma tsayuwa dama mahallin tsawaitawa ne saboda haka babu laifi a tsawaita raka'a farko domin masu shigowa sallah su zo su samu shiga cikin sahu dan su samu raka'a farko bal sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin kada ka riga ni da yin amin ma'ana kada kai saurin karatun Fatiha yadda kafin na zo na shiga cikin sahu har ka ce amin tunda Bilal yana kiran sallah ne wato a lokacin da yake kiran sallah a bakin kofar masallaci saboda haka kafin ya shigo a cikin ya zo ya shiga cikin sahu sai ya ce ma annab yake iqama na'am iqama ahsan sai kafin ya shiga cikin sahu yakan ce ma annab sallallahu alaihi wasallam kada ka riga ni cewa amin wato ma'ana ka tsawaita fatihar yadda har zan zo in shiga in samu amin ka duba irin shirs din su Bilal su abinda suke kokari kenan ba wai su samu ruku'un ba su samu raka'a a'a su samu amin a bayan annab sallallahu alaihi wasallam domin kamar wannan ai ba karamin fa'ida bace ba karamin abu bane annab sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ihdinas siratal mustaqim yake wannan addu'a yace amin kai ma ka ce amin to wannan falalar shine Bilal yake cewa kada ka riga ni da fadin ta saboda haka za a iya liman zai iya kula da maslahar mamu domin a waje wanda yayi tatwili ya tsawaita a waje wanda yake ba a nufin ayi tatwili amma wajen kamar shi masa kamar shi kukan yaro a cikin sallah wato gajarta sallar kamar yanda riwaya ta zo ya nuna a cikin qira'a ne kamar yanda ya zo a hadisin Abu Qatada fa atajawwazu fi salati sai in takaita sallata to ya zo a cikin mursal na Abdulrahman ibn Sabit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi karatu a raka'a farko da sura mai tsawo sai ya ji kukan wani yaro fa qara'a bisaniya bi salati ayati a raka'a ta biyu sai karanta aya uku kawai kuma an ce a sallar asuba ne a riwayar ibnu jurayj ko da yake hadisin ibnu jurayj din akwai rauni a cikin sa saboda riwayar abu harun al-abdi sai ya ce ya karanta da inna a'tainakal kautsar abin da yasa na ambaci wannan saboda na sha ambaton wannan hadisin amma ban kula da illarsa ba sai daga baya naga illarsa akwai abu harun al-abdi da yake riwaya daga abu sa'id al-khudri shi kuma rawi ne wanda yake mai tsananin rauni amma wannan riwayar wadda take mursal sai ita ta inganta cewa sai ya karanta da ayoyi guda uku sallallahu alaihi wasallam na'am na'am Ali ibn Abdullah al-Madini malamin Bukhari wanda yace ban taba ganin kaina wato kankan kankani ba a gaban wani saboda ilimin sa sai Ali ibn al-Madini saboda sanin sa wato kun ga Bukhari a wajen ilimi yana ji da kansa saboda ji da kansa da yake a wajen ilimi bai taba ganin wanda yake ganin a cikin ilimi ya kere shi ba hayyar rinka ganin kansa shi karami ne sai a wurin Ali ibn al-Madini kuma mutum ne fa wanda yake yayi riwaya daga su Ahmad ibn Hanbal da su Ishaq ibn Rahuya su Al-Fadl ibn Dukain Abu Nu'aym da wayan manyan waɗannan gaggagaggan malamai amma yace ba wanda yake ganin kaskancin kansa a gaban sa irin Ali ibn al-Madini. Yace haddathana Yazid ibn Zuray, haddathana Sa'id, Sa'id shine ibn Abi Aruba, Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, anna Anas ibn Malik, wannan isnadin gabaki ɗaya duk ɗan Basra ne, duk ɗan Basra ne, ɗan garin Basra ne. Haddathahu ya zanta masa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, cewa annab sallallahu alayhi wa sallam yace inni la adkhulu fi as-salah, ni wallahi haqiqa ina shiga cikin sallah, wa ana uridu italataha, alhali ni ina so in tsawaita ta. Fa asma'u buka'a as-sabi, sai in ji kukan wani yaro dan jinjiri. Fa atajawwazu fi salati, sai in takaita sallata, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi, saboda abinda nake sani, saboda abinda nake sani na wato tsananin damuwar mahaifiyarsa da wannan kukan nasa. Kun ga wannan hadisin kamar hadisin Abu Qatada ne. Kun ga yanda sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi ma junan su shaida a cikin riwaya. Abu Qatada ya ruwaito hadisin kamar wannan, shi ma Anas ibn Malik ya ruwaito hadisin kamar wannan. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin sallah da niyyar yana so ya tsawaita ta, amma in ya ji kukan yaro sai ya takaita, saboda sanin irin damuwar da mahaifiyarsa take ciki. Ba zai ce to me ya kawo ta, me yasa bata zauna ta yi sallah a gida ba, ta zauna ta yi sallah a gida mana. Ai akwai mutane da su in sun zo masallaci so suke yi sallah, ai tsawai ta sallah tare da su, a'a. Saboda ya nuna mana yace kai koyi da wanda yake shine mafi rauni a cikin mamu, mafi rauni da shi za kai koyi. Kage ita uwa wadda ɗanta yake kuka tana cikin rauni, dan tana cikin damuwa, ba za ta samu sukuni ba, ba za ta samu nutsuwa a cikin sallah ba, ba za ta samu jin daɗin sallah ban aka tsawaita. Abinda take so nan da nan ai sallama dan ta maida hankalinta zuwa ga ɗanta. Kaga ba za a ce ke tunda kin san kina da ɗa ki daina zuwa masallaci mana, ki zauna ki rinka sallah a gida, haka kawai za ki zo ki takura ma mutane. To wannan ba irin tunanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne. Kaga bai taɓa ce ma mata kar su zo ba, ban cewa ya ma in sun nemi izini kar a hana su, kar a hana su. To sannan wannan hadisin kamar yanda muka ambata a hadisin Abu Qatada ya nuna idan mutum ya yi niyyar yin wani abu a cikin sallah wanda yake na nafila, zai iya canza wannan niyyar, zai iya canza wannan niyyar. Kamar alal misali, ya shiga sallar, ya shiga sallah da niyyar yin shafa'i, da niyyar yin zai yi raka'a biyu ya sake wata raka'a biyu, sannan ya yi wuturi, sai ya ji ana kiran sallah, ko kuma sai ya ji alam ɗinsa ya yi ƙara kuma ya san sauran minti biyar ai kiran sallah, sai ya canza maimakon ya ce to ya yi shafa'i bari ya haɗe kawai ta zaman to wuturi. Zai iya yin wannan domin duk nafila ce, ko duk wannan kowace nafila ce. Daga cikin dalilan da ake kafa hujja akan wannan matsalar shine wannan hadisi, ya shiga cikin sallah yana so ya tsawaita, sai ya gajarta ta, ya canza niyyar daga niyyar tsawaitawa wadda take mustahabbi ce zuwa ga niyyar gajartawa. To haka zalika, idan mutum ya shiga da niyyar yin raka'a hudu, da niyyar yin raka'a biyu, sai ya mayar da ita ta zamanto niyyar yin raka'a uku dan ta zamanto wuturi, shi ma wannan ya halatta far'i ne akan wannan matsalar. Duk da yake waɗansu malamai za su saba saboda ganin kan cewa wuturi sunna ce mai ƙarfi wadda take buƙatar niyya tasa ta kansa, saboda haka ba zai yiwu ka canza niyyar a cikin sallah ba. Amma wannan shine aula, kuma shine mazhabar Imam Ahmad, ban kiyaye mazhabar Malik akan wannan far'in ba, amma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kenan. Shi yasa wata ran a haramin Makka an yi irin wannan, mutane suka yi ta gunaguni, shi ana sallar tarawih, an zo za a yi shafa'i da wuturi, da aka yi raka'a farko aka yi sabbi, ta biyu aka yi qul ya ayyuhal kafirun, ana jiran liman ya zauna ya yi tahiyya, sai aka ga ya miƙe kawai ya kama raka'a ta uku a wuturi, ya haɗe wuturin. To shi ne mutane suka ce ya za su yi da sallar su, ai ba niyyar wuturi suka yi ba, su niyyar shafa'i suka yi. To a far'in Imam Ahmad ya halatta, kuma ɗaya daga cikin hujjojin shine wannan hadisin. Na'am. Wala Na'am, yace yace haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana ibn Abi Adi, Zakariya ibn Abi Adi, daga Sa'id ibn Abi Aruba, daga Qatada ibn Da'ama, daga Anas ibn Malik, daga Annabi sallallahu alayhi wa sallam qala, yace inni la adkhulu fi salla, ni hakika ina shiga cikin salla, fa uridu ibalataha, sai nayi nufin na tsawaita ta, fa asma'u buka as-sabi, sai in ji kukan jariri, fa atajawwaz, sai in takaita in gajarta, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i, saboda abinda nake sani na tsananin damuwar mahaifiyarsa daga wannan kuka nasa. Wa qala Musa, Musa ibn Isma'il at-Tabudaki yace haddatha, na'am, mithlahu, ya kawo wannan isnadin dan ya bayyana cewa Qatada yace haddathana, ba an yace ba, ya bayyana as-sama daga wato daga Qatada, ya ji hadisin daga Qatada ba tare da wasiqa ba. Na'am. Miqdarin sauƙaƙawar yanda yazo a wata riwayar, a riwayar Muslim sai yazo da sigar fa yaqra'u bis-suratil qasira, sai karanta sura wadda take gajeriya, gajerar sura wadda tafi kowace sura gajarta ita ce mai aya uku. To kaga atharin al-mursal na Abdurrahman ibn Sabit, Abdurrahman ibn Sabit ya nuna cewa aya uku ce, aya uku ita ce gajeruwa, dan sune gajerun sura, inna atina kalkausar da idza jaa da wal asr, sai suka fi kowanne gajarta wajen adadin suwa, adadin ayoyi, amma wajen adadin kalmomi kuma inna atina duk ita tafi. Na'am. Babun idza salla thumma amma qauman, babun idan mutun yayi salla sannan ya je ma mutane limanci. Na'am, wato idan mutun yayi salla zai iya zuwa ya ma mutane limanci shine. Na'am, Sulaiman ibn Harb, qadi Makka, alqalin Makka, asalin sa dan Basra kamar yadda muka ambata a tarjuma sakwaniki. Abu Nu'man shine Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi, laqabuhu Arim, Arim wato mai kaifin harshe, ba wai yana da, ba wai shine Muhammad ibn Yahya ad-Duhli yace wallahi ma bihi arama, ba kaifin harshe yake da shi ba wajen zagin mutane, kawai dai an masa wannan laqabi ne ba dan, ba wai dan yana da wannan kaifin harshe bane. Yana daga cikin waɗanda suke masu kiyayewar hadisi, sai dai a ƙarshen rayuwarsa wato ya manta, ya irin jirkitar hadda ɗin nan ta zo masa, da yakan zo ma waɗansu tsofaffi ya yi ikhtilaf a bayan shekara ta 220. To amma shi Bukhari ya ji riwaya daga gare shi tun shekara 7 kafin wannan illar ta same shi, saboda haka hadisinsa kiyayeye ne, ballantana ko malaminsa ne mubashara, idan hankalinsa ya jirkice zai sani, tunda malaminsa ne wanda yake riwaya daga wajensa. Na, wato akwai wata kissa da aka kawo ta shi Abu Nu'man, cewa akwai wani daga cikin ruwat ya je Yaman wajen Abdurrazzaq as-Sana'ani. Musan Abdurrazzaq as-Sana'ani mutane sun yi tarkar gari suna zuwa riwayar hadisi wajensa, saboda abin da ya tara na ilimin hadisi. To sai da ya ce ina so ne riwaya na rubuta hadisai daga wajenka, sai ya ki, sai ya masa tsawa, wannan tsawar da ya masa hankalinsa ya tashi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki, da ya je ya kwanta da daddare sai ya mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, idan kana son ka rubuta ilimi to ka je ka nemi hadisin Qa'anabi, wato ka je ka samu Al-Qa'anabi da Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi da Abdullah ibn Raja al-Ghudani da Muhammad ibn Yusuf al-Firyadi. Da ya tashi ya bada labarin mafarkinsa, sai Abdurrazzaq ya ce, wato ka kai kara ta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko, zo ka gabu hadisan da kake so in gaya maka. Sai ya ce, a bana bukata, sai ya tafi ya je samu wa'annan, sai ya yi riwayar hadisi daga wajensu. kaga daga ciki hadda ash-shahid hadda Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi wannan ya daga cikin mubashirat kaga wannan ya nuna bishara ce ga wato kiyaye wasa ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam har gashi an ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farki yana cewa aje a rubuta hadisi daga wajensa kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai kyautata sallah wanda ya koya ne daga wajen Hammad ibn Zaid shi kuma Hammad ibn Zaid ya koya ne daga wajen Ayyub as-Sakhtiyani dan Ayyub as-Sakhtiyani ya shahara da wannan cewa yana daga cikin waɗanda suke wato in ka gansu suna sallah zaka san masu tsoron Allah ne na'am yace حدثنا حماد بن زيد عن أيوب شيني السختياني عن أمر بن دينار دق أمر بن دينار عن جابر دق جابر بن عبد الله قال يتي كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يكفن شينا صلى تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم فإن يزوم متانن فيمس صلى تو أكن هكو أن يزمن تو أسلي وجن شور أكن وأن مسألة da take sabani mai yawa sabani mai karfi ya faru tsakanin sahabbai tsakanin malamai cewa shin mai sallar farilla zai iya yin salla ta farillar tasa a bayan mai yin sallar nafila wannan ya hada sura ta cewa mai yin sallar nafilar ne yazo salla ki dama nafila yake yi sai kai kuma kana farilla alal misali ka zo masallaci sai ka ga wani mutum yana sallah ka dauka farilla yake nan ku nafila yake yi ta bayan sallah azhar sai kai koyi da shi wannan surar ta shiga ciki ko kuma yayi sallah a gida yayi sallah a gida sai zo ya samu mutane za su jami sai suka kaddamar da shi ya musu sallah kaga tunda yayi sallah a gida yayi farillar sa dan haka sallar da yake yi wannan bata zaman to farilla ba ta zama nafila haka dalika ko liman ne ratibi matafiyi ya shigo gari bai yi sallar la'asar ba ai ya shigo gari amma a hanya ya hada azhar da la'asar ya shigo gari kafin ai sallar la'asar da akai kiran sallar la'asar ya zo masallaci tunda shi liman ne ratibi sai ya zo ya wuce ya musu sallah kaga a dukkan wannan surar mai yin farilla ne yake koyi da mai yin nafila to wannan ya inganta ko bai inganta ba Imam al-Bukhari bai fadi jawabi ba dan ya ishara cewa mas'ala ce da ake akwai sabani akai Imam al-Shafi'i da Imam Ahmad a riwaya daga gare shi da al-Auza'i da Abu Thawr da Ibn al-Munzir da Dawud al-Zahiri dukkaninsu sun tafi akan cewa za a yi kuma dalilin su wannan hadisi da Imam Malik da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad a cikin riwaya mashhuriya daga gare shi dan gare ta ya dawo da Lays ibn Sa'ad dukkanin su sun tafi akan cewa ba za a yi ba Imam Ahmad yace da ya kasance yana ya tafi akan hadisin Mu'adh daga baya sai ya ga hadisin hujja kafa hujja da shi akwai rauni sai ya dawo ya koma ya bar bin si Imam Malik a si Imam Shafi'i ya dawo ya biyo si Imam Malik wajen cewa ba a haka amma abin da yake sahihi shine cewa wannan hadisin asali ne kuma hujja ne domin abin da yasa suke maganar shine suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ce ba a ruwaito cewar ya san idan Mu'adh yayi sallah tare da shi yana zuwa ya mutanen salimanci ba abinda aka zo aka gaya masa shine yana tsawaita musu sallah aka kawo kuka a wajensa tsawaita sallar ba shi da alaka da cewa in yayi sallah tare da shi ne yake zuwa yake musu sallah riwayar da tace in yayi sallah tare da su tare da shi yana zuwa yayi musu sallah sannan aka zo aka kawo kuka akan wannan aka zo aka kawo kukansa Sufyan ibn Uyayna shine kadai ya faɗi wannan a riwayar sa to amma an samu wanda ya muwafaka da shi Muhammad ibn Ajlan saboda aka kafa hujja da hadisin ya inganta ya tabbata dan abin da yasa Imam Ahmad ya dan yi shakka kenan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya nuna cewa yana da sanin cewa yana sallah tare da shi sannan ya je ma mutanen su sallah kuma wannan shine dalilin da za a ce za a iya sallar minafila zai iya limanci ga masu farilla ko in annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai yana sallah da shi tunda in dai sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kaji yayi farilla kenan sallar da zai tare da su dora ta zama nafila to idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba za a dauke shi a ijtihadin mu'azzin amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kaji ya zama sunna to ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba idan ya tabbata cewa wannan ana yi ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai zama to sunna takririya ba na'am a'a ba abu sananne ga sahabbai ba saboda idan ana wani abu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda wannan abun ba daidai bane to aya za ta sauka ta hana to ko wai a dauka ma bai kawo ƙara ba in ma bai kawo ƙara ba ba za a tabbatar da su akan wannan ba a zamanin tanzil har sai alqur'ani har sai aya ta sauka shi yasa ai abu sa'id yace mun kasance muna yin azal kuma qur'ani yana sauka ma'ana da tunda kaga ba abu ne wanda za a sani ba ai ko idan mutum yayi azal da matarsa zai je yana fada ne ai kaga ba zai fada ba abin da yake faruwa a daki ba wanda yake fada amma cewar alqur'ani bai sauka ya hana su ba kaga ya nuna cewar wannan inda wannan abin da take ba daidai bane Allah zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ya hana su to saboda haka wannan ma na mu'az idan da kamar a ce yana yi ba tare da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wato Allah zai sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi masa ya hana shi to kasancewa ba a samu wannan hanin ba ya nuna wannan asali ne tabbatacce kuma in kuka su abin da yasa su Imam Malik suka ce ba a yi sun ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi to sabawa ku a niyya ai ya zaman to rashin koyi da liman ba ai koyi da shi ba saboda ka saba saboda niyyar ta zaman to daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi har ta zo ma a riwayar fala takhtalifu alaihi kada ku saba masa wani sabani ne ya kai ka saba ma liman a niyya shi yana wata sallah kai kana wata sallah daban to hujjar su kenan to amma wannan ya nuna wannan sabanin da ake nufi ba ana nufin sabani a cikin niyya ba saboda wannan hadisin na mu'az an samu sabani a cikin niyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba saboda haka ya nuna ya halatta a yi haka shi yasa kuma shi hadisin da yace kada a saba ma liman sai ya bayyana abin da ake nufi na rashin sabani in yayi kabbara ku yi kabbara kada ku yi kabbara sai yayi in yayi ruku'u ku yi ruku'u kada ku yi ruku'u sai yayi in ya dago ku dago kada ku dago sai ya dago in yayi sujada ku yi sujada kada ku yi sujada sai yayi sujada to haka ana nufi a cikin ayyuka na zahiri na sallah shine kada ku saba masa amma wajen niyya wannan hadisin na mu'az sai ya zamanto asali ne daga cikin abin da suke kafa hujja da shi shine salatul khawf na'am masu cewa masu halattawa a salatul khawf sallar tsoro suka ce me yin sallar farilla yana koyi da me yin nafila haka ne ko ba haka bane tayaya wato in za a yi salatul khawf shi liman zai tsaya ya salla raka'a biyu da kungiya daya ko tunda halin tafiya ne in yayi salla raka'a biyu sai ya tsaya ba zai yi sallama ba sai ya jira sai su wanda suka yi raka'a biyu din sai su sallama sai su tafi sai wata kungiya wadda da suke dako sai su zo sai ya saki salla raka'a biyu tare da su sai ya sallama da su to wannan raka'a biyun da yayi ta biyu ba nafila bace tunda ai raka'a biyu ake sallar tafiya ce yayi raka'a biyun farko ita ce ta farillar sa raka'a biyun da yayi ba nafila bace to nan ba a samu masu sallar farilla suna koyi da mi nafila ba to a'a ta biyun jama'a ta biyun ai ba su riga liman sallama ba a na farkon ne suka riga liman sallama a salatul khauf an halatta dai daga cikin surorin salatul khauf zaki sallama kafin liman zaki sallama kafin liman a cikin dawo dan su daga cikin suwar din ne za su je su dako su jira ba za su salla ba sai wannan kungiyar ta biyu ta zo ta yi sannan suna jira suna zaune suna jira ba za su yi salla ba sai idan liman yayi sallama sai su sallama ga baki ɗaya duk jama'ar guda biyu ɗaya daga akwai daga cikin suwar din da ake haka daga cikin suwar din kuma akwai wanda za su yi sallama tun kafin liman amma raka abin da yake yi ba nafila ba ce bai yi sallama ba amma an ce masa raka'a biyu ne kawai ba sallar tafiya ba ce na'am saboda haka an ce saba sunna kenan ya cika sallah wannan salatul khawf da hukuncin ta daban amma wannan raka'a biyun da ya kara ba ta cikin asalin sallar kara ta yi domin maslahar limanci a salatul khawf amma dai abinda ake nema na cewa ittiba'ul muftarid bil mutanaffil ya samu saboda haka wannan dai shine rajihi abinda muke rinjayar kenan mazhabar Imam Shafi'i da Dawud az-Zahiri da kuma riwaya a mazhabar Imam Ahmad na'am babu wanda ya jiyar da mutane kabbaran liman wato shine al-musammi' zakara babu wanda ya zakara a sallah shine kun ga Bukhari yayi zakara yayi ambatan wanda yayi zakara a cikin sallah na'am 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 musaddad ibn musarhad abdullah ibn daud shine wanda ake cewa al-khuraybi abu abdurrahman al-a'maj sulaiman ibn mahran ibrahim kuma ibn yazid an-nakhai daga al-aswad ibn qais an-nakhai an aisha daga aisha zawjin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qalat tati lamma marida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maradahu alladhi mata fi ya inda manzan allah da inda annabi sallallahu alayhi wa sallam ya rashin lafiya rashin lafiyar da ya wafati a cikin sa ataahu bilal sai bilal yazo masa yu'dhinuhu bis sala dan ya sanar da shi lokacin dan ya sanar da shi ay sallah fa qala sai yace muru ababakrin falyusalli ku umarci abubakar yayi sallah qultu sai nace in ji aisha kenan inna ababakrin rajulun atib abubakar mutun ne wanda yake mai saurin kuka in yaqum maqamaka yabki in ya tsaya a maqamin ka na limanci kuka zai yi tai fala yaqdiru ala alqira'a ba zai sami ikon yin karatun sallah ba qal yace muru ababakrin falyusalli ku umarci abubakar yayi sallah fa qultu mithlahu sai tace sai nace kamar sa fa qala fi thalithati aw arabi'a ana ukun ko na hudin sai yace inna kunna sawahibu yusuf ku dai ku ne wadanda kuke kama da wato matan nan da suka zo a kabiyar annabi yusuf muru ababakrin falyusalli ku umarci abubakar yayi sallah fa salla sai abubakar yayi sallah wa kharaja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhada bayna rajulayn annabi sallallahu alayhi wa sallam ya fito ana jansa tsakanin mutane biyu ka anni anzuru ilayhi kaman ni ina ganin sa inji aisha ya khuttu bi rijlayhi al-ard yana jan kasa yana jan kafafuwansa a kasa falamma ra'ahu Abu Bakr zahaba yata'akhkhar da Abu Bakr ya ganci sai ya koma yayi jinkiri wato sai ya koma da baya wato zai hadu da sahun mamu fa ashara ilayhi an salli sai annab sallallahu alaihi wasallam yayi masa ishara kai salla fata'akhkhara Abu Bakr radiyallahu anhu sai Abu Bakr ya danyi baya وقعد النبي صلى الله عليه وسلم الى جنبه النبي صلى الله عليه وسلم يزون اقيبنسا وابو بكر يسمع الناس التكبير ابو بكر يناجيد da mutane kabbara to wannan shine shahidin yana jiyar da mutane kabbara tabahu muhadir an al a'mash to wannan hadisin ya gabata yazo a babin yazo a babin haddul marid an yashhad al jama'a iyakan wato wani iyaka ne na rashin lafiya da zai sa mara lafiya ya zai sami ikon ya halarci sallar jami'i to kun ga a cikin wannan ya nuna cewar da aka ce Bilal ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ata da sallah wanda yake nuni cewa liman shine yake da haƙƙin wato iqama a hannunsa yake ladan ba zai iqama ba sai ya nemi izinin liman to sannan kuma wannan hadisin ya bayyana halin sayyidina Abu Bakar na taushin zuciya cewa zuciyarsa mai yawan kuka ne kuma ya nuna cewar yana yin kuka a cikin sallah ba laifi bane tunda ta ce in ya tsaya a makaminka ba zai iya karatu ba zai yi ta kuka ne inda ba a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ya kuma gyara ya ce ma Abu Bakar kada ka rinka haka to sannan kuma ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya zamanto sau uku aka yi masa muraja'a to in ya wuce na ukun ba a saki muraja'a a kansa haka kuma sahabbai suke yana daga cikin ladabin su gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hadisin ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sallah daga baya bayan an riga an fara sallah kuma ya shiga a matsayin liman kuma limanci ne shine matsala wanda muka ambata cewa ra'ayin Imam Shafi'i ne da Ibn Wahab daga cikin malaman Malikiya da suke cewa afwan da sahunun daga cikin malaman malikiya da suke cewa ya halatta liman ratibi idan aka tada sallah idan ya zo ya shiga kawai ya kama ya ci gaba da sallah shi limamin da ya fara sallah ya koma ya zama mamu kamar yanda ya faru a yanda sayyidina Abu Bakar ne in aka zo aka yi a wannan masallaci in aka zo aka yi a masallaci za ka ga social media yanzu za a shiga cikin bayani cewa an zo wata sabuwar sallah to kuma wannan hadisin ya nuna cewa sayyidina Abu Bakar yana jiyar da kabbara wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin lafiya ba wanda yake yi masa tasmi'in kabbara shi da kansa yake yin sallah yadda duk wanda yake cikin masallacin zai ji ba sai an samu zakara ba shi yasa aka zamu zo a cikin wannan hadisi a cikin kitabus salat din nan inda ba da dadewa ba hadisi na 800 ina ganin da ko 825 na Abu Sa'id cewa Abu Sa'id yayi sallah sai ya bayyana kabbara ya bayyana kabbara lokacin ruku'u da lokacin dagowa daga ruku'u da lokacin dagowa daga sujada da lokacin tashi daga raka'a ta biyu duk yana fajahara bit takbir haka aka ce ya bayyana kabbara wato da karfi yace haka naga annab sallallahu alaihi wasallam yana sallah to kasancewar a wannan hadisin an ce Abu Bakar yana jiyar da sahabbai kabbara ya nuna dalilin rashin lafiyar annab sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da yake da lafiya baya bukatar ya zamanto akwai zakara wanda wannan shine asali liman an fito yayi karfi wato yayi kabbara da karfi yanda zai jiyar da mutane dan an ce sayyidina Umar radiyallahu anhu in yana kabbara a cikin sallah akwai albulaq wani waje ne a wajen masallaci wani malale a can wajen masallaci inda mutane sukan taru kusa da kasuwa tun daga can ana jin kabbara Umar a cikin masallaci ta sallarsa amma mu nan sai a rinka ganin liman ya haka wani tsoron Allah ne in liman baya bayyana murya in yana yi a hankali to wannan kamar wani alama ce ta takawa to abin ba haka yake ba liman ya bayyana kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen har ƙarshen rayuwarsa haka yake sai a halin rashin lafiya shine ya zamanto cewar bai iya bayyanarwa ba kuma wannan sayyidina Abu Bakar dai tashi bayyanawa yayi ba tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace masa kai ba yayi ne kawai saboda yaji muryar ta sa ba karfi saboda haka sai yayi saboda haka wanda zai yi zakara baya buƙatar izinin liman ba sai da izinin liman mutum zai yi zakara ba sabanin wadanda akwai wani akwai kauli a matabar mali cewa idan mutum yayi zakara liman bai baki izini ba baki da sallah amma wannan kaulin da'ifi ne wannan kaulin da'ifi ne dan ko a cikin muktasar ma bai kawo shi ba a cikin muktasar ma bai kawo shi ba ba sai da izinin liman ba tunda ga wannan hadisin ai ya nuna haka ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace masa to kai zakara ba shine ya fahimci cewa ba za a ji sautin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai yayi kabbara domin mutane su ji wanda suke ba a san ma suna yi ba kamar ranar juma'a ba a san ma suna yi ba akan titi yau warran nan juma'a biyu ne ko uku da ta wuce an yi wannan iskalin da waɗansu mutane sun bugo sun tambaye ni wato a irin wannan masu yin zakarar sai kawai suka ce assalamu alaikum bayan liman bai ce assalamu alaikum mutane kuma suka yi sallama to waɗansu da ba su ji sallamar liman ba tun da ana ji sai suka jira sai da suka ji Allahu sukika an yi assalamu alaikum sai suka yi sallama to sai waɗanda kuma suka yi sallama da sallamar zakara sai suka zo suna cewa ya za a yi da sallah waɗanda suka ce ai sai kowa ya je gida ya ƙara ya rama sallah a zahar eh to kaga da sun san wannan abin da ya wajaba suna jin sallamar liman sai su sake sallama kikenai sai su sake sallama waccan sallamar liman ya dauke musu waccan sallamar sun yi sahau wanda liman ya dauke musu na'am waccan ta zakara ce amma ai ya halatta abu zakaran to zakaran in ya kuskure to wannan shine suwar shi na'am ko da sun yi magana ai liman zai dauke musu sahawun su sai kawai su sallama shikenan liman ya dauke musu in ba su sake sallamar bane ba su sake sallamar ba to kaga sun fita daga sallah kafin liman to sun koma gida sai su sake sallah azhar to kun ga wannan ya nuna cewar idan mutum yayi koyi da zakara sallarsa ta yi tunda kun ga ba sa jin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar suke ji kuma suke koyi da shi to shi yasa surorin iktida'i na liman guda hudu ne kana ganin liman ko kana ganin mamu kana ganin sa kai koyi da shi baka ganin sa amma kana ganin mamu kai koyi da shi sura ta uku kana jin liman kai koyi da shi ko kana jin zakara kai koyi da shi duk wannan wanda kai duk suwar ne wanda take tabbatattu kamar yadda da su kiye isharar gare su a sharhin a hashiyar sa ta sharhul kabir suwar guda hudu to shi yasa ne anan ne suke kawo wani logos mutum ne sallarsa shi kadai da sallarsa liman ta inganta amma in yi sallah mamu bata inganta ba wane ne wannan na'am mutum ne ya yi sallah shi kadai sallarsa ta yi ya yi sallah a matsayin liman sallarsa ta yi amma ya yi sallah mamu sallarsa ba ta yi ba na'am da za a yi intisalin saut ba tare da intisalin saut ba shi da abin nan kada saboda an ce lokacin mu ya tafi shine makaho kuma kurma makaho ba zai iya gani ba tunda ingancin koyi da liman kana gani ko kana ji kana ganin liman ko kana ganin mamu kana jin liman ko kana jin zakara to wanda baya gani baya ji kaga ba zai yi ya sallar ba zai yi ya zamanto mamu ba ko ba haka ba amma in yi liman za a bi shi baya ji amma yana magana baya ji amma yana magana kurma ba daidai ba ko ba haka ba yanzu ba yadda za a yi ba yadda za a zo ya yi sallah ba yadda za a yi sallah a bayan liman saboda makaho ne ba zai san an yi kabbara ba kurma ne ba zai ji ba, sawa ka ba zai yi iktida'i ba, sai dai ya salla shi kaɗai ko a sa shi liman. Na'am injiniya, na'am, eh ban ji ba. Baya ji baya gani, ya ba zai iya salla ba, ba zai iya bin liman ba, shi ne ake faɗa, ba zai iya bin liman ba, in ma ya bin liman ba shi da salla. Amma ya bi liman ba shi da sallah, sai dai yaya, saboda yaya zai iya bi liman, ya ce wani ya je da shi kusa da shi, ya je kusa da shi, ya taba shi in an yi kabbara, ya taba shi in an yi ruku'u, ya taba shi. Sai ya sallarsa a gida, ko kuma ya salla a sa shi liman, ko a sa shi liman. Iye rab kanuwa. Ne ko wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. To ga tambayoyi da aka ruwaito da aka turo, tambaya ta farko wannan ita Allah ya taimaki malam, ya halarta a yi competition ɗin ball kowane team idan zai shiga ya biya kuɗi a ƙarshe a bawa winner ɗin kuɗi ko daga cikin kuɗin da aka tara ko kuma daga wani waje daban. Sai idan duk gasa da sai an sa kuɗi za a shige ta a yi ta, to ta zama caca, bai halarta ba. Amma idan wani ne wanda yake na uku ba ruwansa, wanda ake ce ma al-muhallil, shine zai zo ya sanya kuɗi, kamar wani ya zo ya sa kuɗi, kamar yadda ake sanya a ce a wani shugaba ko wani mai kuɗi ya sanya kofi, wanda duk tim ɗin da ya ci shi za a bama wannan kofin, to wannan ba ta zama caca ba. Amma idan ɗan wanda duk zai yi gasar ne ko tim ɗin da zai yi gasar yake sanya kuɗin, to wannan ya zama caca. To wannan ma fa duk akan cewa ya halatta a competition ɗin ball ɗin kenan. Wannan kuma wata matsala ce daban. To sannan na biyu ya ce ya halatta mutum ya daki matarsa, wani abu ne idan ta yi ya halarta a dake ta, kuma wani irin duka ne ya halarta? Wato dukan mata ya zo a cikin Alƙur'ani cewa idan mace ta ki da'a ga mijinta, ta ki biyayya ko ya nemi ta zo wajensa ta ki zuwa, to Allah maɗaukakin sarki ya faɗi da matakai da za a bi, shi ne a yi mata wa'azi, sannan a ƙaurace mata, sannan a buge ta. To wajen dukan shi ne Ibn Abbas ya fassara wani irin duka ake nufi. Bayan dai duk malamai sun fassara cewa duka ne wanda yake ba mai wato ba mai sanya rauni a jiki ba, mai sanya fata ta dauje ko jiki ya kumbura, ba kutufo ake nufi ba, ba kuma ka dauki ba mahangurba ba, ba ka dauki bulala ka ce za ka zane ta ba. Ibn Abbas yace shi ne kamar ka dauki hannun riga ko hankici ka dake ta da shi, ko atuwaki ka dake ta da shi. To malaman malikiya su suka kara ma cewa idan wannan dukan wanda aka ce ka yi din, idan ka yi shi wannan ya bayu ya zuwa ga wato ta ji ciwo, kamar ka yi kurari ka ɗauko hankici ko ka ɗauko asuwaki ka bita, ko kuma kana kai mata duka da asuwakin sai ta yi baya haka, bayan ɗin nan da za ta yi sai ta zame ta faɗi ta ji ciwo, to sai ka biya mata sai ka biya diya akan ciwon da ta ji sai aje a kaddara cutar ciwon da ta ji alkali ya saka biya diya in ko bata kai ka kara wajen alkali ba kai dai in ka gani ka san tana da haƙi akan ka to ka wajibi ne in ka san shari'a ka biya ta diya ka biya ta ta'awili wajibi ne akan ka in ko kai barana alkiyama zai a wajen Allah watakila ba za ta kai kara ba ko kai mata magani ai ka dai ji mata ciwon magani hana ciwo ne ballantana watakila ma wannan ka sanya ta kai zaman to kai mata tabo ka rage mata kenta za ka je kai mata plastic surgery ne ko kai mata plastic surgery wannan ciwon da ka ji mata sai ka biya idan ku ka dake ta dukan da ba a yadda da shi ba a cikin shari'a to nan kisasi za ta kisasi za a yi in dai ta kai kara wajen alkali ma'ana in kai mata dukan da ya karya ta to kai ma za ta yi kiyasi a karya ka me? Menene tado? Tado eh to in shi indai ya zamanto cewar wato zai sanya bayan ko ya jaja wur ko ya kumbura bai halarta ba dole ne ya zamanto gairu mubarrir to hakika ma wannan shine yasa waɗansu daga cikin malamai kamar Ibn Ashur a tafsirinsa ya tafiya zuwa ga cewa duk da abin ya zo a cikin alkur'ani shugaba na al'umma yana da haƙƙin ya hana ya ce ba za a yi dukan ba tunda Allah da ya ce a yi dukan ai halattawa ya yi to kuma duk abin da Allah ya halatta shi idan mutane ba su iya amfani da ba su iya aiwatar da shi yanda Allah yake so ba to shugaba yana da haƙƙin ya hana domin shi kansa halatta dukan da ake an halatta shi ne a cikin hali wanda ake ganin ba zai bayu ya zuwa ga cutarwa ba saboda wannan mutum matarsa ce kuma ta yi masa abu wanda ba yadda zai yi ya yi magani ba kowane abu ba ne ba zai je ya kai ta wajen alkali ba alkali ya tilasta ta ta yi masa biyayya sai aka ba shi iko shi a kan kansa ya yi saboda an yadda da cewar saboda soyayya da ke tsakanin shi da matarsa da kuma cewar yana da buƙatarta wannan zai sanya shi ma kansa linzami ba zai mata duka irin dukan da zai yi na huce haushi ba to amma yayin da mutane ya zaman tokanci ba su da wannan suna wannan dukan na huce haushi to shugaba a sarkin musulmi yana da ikon ya hana su ya ce ba za su ba wannan shine ra'ayin Ibn Ashur a tafsirinsa karkashin wannan ayat ta suratul nisa saboda haka duk wani abu wanda yake aka sa miji ya ce wa matarsa ta yi hatta kamar ba ta sallah in yi mata wa'azi bai ba ya kaurace mata kauracewa bai ba to an ba shi dama ya yi duka amma da waɗannan ƙa'idoji da aka sa na duka na farko sai ya san cewar dukan zai yi amfani idan yana shakka cewa dukan ba zai amfani ba bai halatta ya ba ko shakka yake yi ba wai sai yana ya tabbatar dukan ba zai amfani ba min babu aulama kenan in yana shakka ko yana zato ballantana in ya tabbatar dukan ba zai amfani ba ba zai yi ba sannan dukan kuma ba zai zamanto irin wanda zai kawo rauni a jiki ba ko kumburi na jiki sannan kuma ba zai yi dukan ba sai idan ya yi dukkan waɗannan matakai ya yi wa'azi ya ƙaurace to sai an cika waɗannan sharaɗai waɗanda yake shi ne zai sa a yi wannan duka sannan ya ce ya halatta mutum ya shafa mai na fitowar gashi a sankonsa ko a gemu eto ya shafa mai wannan ba zai zamanto canza halittar Allah ba tunda ai halittar Allah ɗin ne man ne zai sa gashin ya fito saboda haka kaga ba wai abinda aka hana ka zo ka sanya gashin da ba naka ba kamar mace ta sa da gashin da ba nata ba amma tana da ɗan sanko ko kuma duk gefen abin nan ya cinye ta shafa mai wanda zai sa gefen gashi ya ɗan fito ya yi wannan babu laifi in mai ɗin ne saboda wannan baya cikin taghyiru khalqillah ba wasul ba ne baya daga cikin wasul sa da gashi da wani gashi bakin dai ai ba gashi ba ne ba komai don ka sa bakin yumɓu babu laifi tunda ba a tura gashi da baki shine waɗansu malamai suka karhanta shi sanawa ne ce Allah assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya da imani da nisan kwana dan Allah menene rules din partnership a musulunci ya halarta in yi amfani da kudin partnership din mu in yi business in ajiye ribar sai in mayar musu da kudin su ba tare da sun sani ba ya halarta drop shipping idan an turo min hoton kaya ko na gani a social media sai in yi talla in ƙara profit dina idan mutum yace yana so sai in gaya masa kudin sai ya turo min sai in cire kudin kayan in je in saya in aje ribar tawa idan kuma ina da kudin sai in saya da su ya halatta kai irin wannan wannan drop shopping din da ka fara da ita zan fara amsawa ya halatta ka nuna kaya a hoto waɗanda suka gani wanda duk ya gani yace yana so ka faɗi kudin ya turo maka kudin kai kuma ka je ka saya dama ka dora ribar ka a cikin kudin da ka gaya masa ka saya da kudin nasa ne ka rike ribar ka siyo masa ka bashi to amma idan bayan kun riga kun kulla cinikin har ya baka kudi idan ka je soyowa aka ce yanzu ba aka same shi a inda aka faɗa ba ya canza kai za ka dauki asara kai za ka kwana a ciki dole ka dauki wannan kasada amma bai halatta ka ce gashi nan zan siyo maka ba yace to ka siyo mun kun kulla ciniki akan cewa kana bin ta lalle ya biya ka kudin da ka faɗa shi kuma yana bin ka lalle ka kawo kaya in kuka yaka ya zamanto addainu biddain bashi da bashi sannan dangane da partnership kuma haɗin gwiwa wato ku haɗa jari ku yi kasuwanci ya halatta a cikin musulunci da kaidin da sharaɗin cewar ribar za a raba ne a bisa yarjejeniya tsakanin kuma asara kowa zai dauki asarar gwargwadon kasonsa da ya bayar na kudin idan kun hada kowa ya kawo 100,000 kowa ya kawo 100,000 za a yi kasuwancin ku ce ribar za a raba daya wanda ideas ta ce ta ai business din yace shi zai dauki kashi 60 cikin 100 dayan kuma kashi 40 cikin 100 tare da cewa duk kudin daidai ne amma ba a raba ya zamanto daidai wa daida ba ya halatta dan bisa yarjejeniya ne wal muslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharadin su amma asara bai halatta wani ya dauki asarar wani ba sai dai kowa ya dauki asara gwargwadon abin da ya bayar na dukiya saboda haka idan kowa 100,000 ya kawo idan aka yi asara ko asarar za a raba ta biyu daidai wa daida kowa a dauka daga cikin kasansa to idan amfani da kudin partnership din domin yayi wani business ya aje ribar sannan ya mayar musu da kudin su ba tare da sun sani ba to ta yaya zai ya dauki kudin su ya kasuwanci idan yana da nasa kudin in akai ai ma'anar dama partnership din kenan shirkatul amwal in akai kasuwanci ko sauran sun sani ko ba su sani ba duk sai an yi tarayya a cikin riba amma ya ce ya yi dabara wai shi ya je wani business duk ba su sani ba da kudin wanda yake ba nasa ba ne har da kudin su yan kudin haɗakar da aka yi sannan an samu ribar ya mayar musu da kudin a ci gaba da kasuwanci amma wannan ba zai ba su kaso a cikin ribar ba to ya ce haram suna da kaso a cikin ribar wanda ya dauka tasu haramun wanda bai ba su ba ta ce haram sannan dangane da mai farilla yabi mai nafila kamar na taɓa jin sayyidina abubakar ya yi wa wani sahabi sadaka da bai samu jam'in na farilla ba hadisin abu sa'id a cikin tirmidhi amma wannan ba wannan surar ba ce shi wannan wani mutum ne ya zo an riga an yi sallah sai ya koma gefe ɗaya zai yi sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a samu wani mutum ya yi ma wannan sadaka ba sai sayyidina abubakar ya tashi ya yi sallah tare da shi wannan ba a ce sayyidina abubakar shi ne liman ba shi ne yake limancin sayyidina abubakar ya zama mu don ya zamanto cewa ya samun masa ladan sallar jami'i ya zamanto ya samun masa ladar sallar jami'i alaikum salam a kan niyya ahsan wannan ya ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna cewar innama ju'ila al-imamu li'utamma bihi ba ana nufin sabanin niyya bane tunda kaga nan an samu mamu yayi sallar nafila a bayan liman wanda yake mai sallar farilla to kaga niyyarsa ta saba ko bata saba ba to idan ta saba akan mai farilla yayi sallah a bayan mai nafila ai mai nafila yayi sallah a bayan mai farilla wanda babu wanda ya saba akan wannan amma niyyarsa ta saba ko bata saba ba to me yasa aka halatta wannan ba a halatta wancan ba in dai hadisin da ake amfani da shi shine hadisin Abi Hurairah fala takhtalifu alayhi banda wannan ma akwai hadisin wannan waɗanda suka zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Mina bayan suka zo suka yi sallah an yi sallah asuba ya jiyo sai gansu a zona a masallaci ba su yi sallah ba yace a zo da su suka zo jikin su na rawa suna jin tsoro me suka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ba ku yi sallah ba ku ba musulmi bane kace a mu musulmi ne ai mun yi sallah a gida ne yace to idan kuka yi sallah a gida kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta zama to muku nafila kaga yayi nafsi akan cewa nafila ce kaga niyya ta saba ko bata saba ba ahsanta waye rubuta wannan tambayar na'am ya kware yayi kyakkyawan observation wannan yana daya daga cikin abin da zai rusa madhabar madhabar da take cewa dole niyyar liman da niyyar mamu su zaman to daya kun ga wannan duk hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh wai kurma da makaho ta yaya ne ilimi wanda har ya iya ibada ai aka kaddara cewar ba wanda aka haife shi a haka bane wanda larura ta zo ta same shi daga baya ya iya sallah ya iya sallah ya iya karatun alqur'ani wataƙila ma hafizi ne daga baya ya makance ya kurumce su din ma wanda suke ba sa ji ba sa gani wanda yake baya ji baya gani yana da wahala na'am sai kuma wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani malam menene bambanci tsakanin waqafi da sadaqatul jariya waqafi abinda ake nufin waqafi shine dukkan abinda zaka rike asalin sa kai sadaka da amfanin sa da moriyar sa ba lalle ya zamanto cewar wato yazo ta fuskar sadaka ba zai iya zuwa ta fuskar amfani kamar alal misali kace kai waqafi wanda yake na zurriya na iyali kamar kace wannan gida ne na bar shi waqafi ga ƴaƴana ba za a ci gadan sa ba ba za a raba shi ba to kaga wannan ba sadaka kai ba ka bar musu ne sai amfani da shi kyauta ka bar musu zaka iya kaga kyauta kai ba lalle ya zamanto sadaka ba ita sadaka wanda aka yi ne don neman zatin Allah amma wannan kai ne dan kyautata ma iyalanka dan kyautata ma iyalanka kamar yadda shi ya zamanto waqafi so akwai bambanci ba kowane waqafi ne yake sadaqatul jariya ba kuma kamar yanda ba kowace sadaqatul jariya ce take waqafi ba akwai sadaqatul jariya da za a yi kuma ta zamanto kan cewar ba a yi ta da sigar waqafi ba an yi ita da sigar sadaka ne duk da yake an ce in dai ta zamanto mai dorewa ce ba mai yankewa ba za ta zamanto ko da an yi ta da sigar sadaka za ta zamanto a waqafi sannan ya halatta na yi wa dan uwana shaqiqi ko matata da suka rasu waqafi ko sadaqatul jariya duk ya halatta waqafi bila khilaf sadaqatul jariya a bisa abin da yake shine ingantacce na maganar malamai zaka iya ma dan uwanka shaqiqi waqafi da sadaka sannan wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani tambaya ta ita ce mijina ne yace naje gida ya yanke zama da ni in na zauna zaman kaina nake shin malam haka yana nufin saki ne sai an tambaye shi me yake nufi baya daga cikin in aka ce ma mace ta tafi gida baya daga cikin lafazin saki wanda yake baya daukan fassara sai yana daga cikin wannan lafazi ne na kinaya na wato wanda yake ishara ne ga saki to shi kuwa sai an tsayar da wanda ya faɗi lafazin shi mijin cewa me yake nufi in yana nufin saki nawa yake nufi ɗaya yake nufi ko biyu ko uku saboda haka ba nafsi ne akan saki ba sannan wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya ni ma'aikacin gwamnati ne kuma ana cire mana kuɗi daga cikin albashinmu na contribution na National Housing Scheme to malam ya halarta na karɓi bashin kuɗin domin gyaran gida na ko siyan sabo idan bashin kuɗin ne zaka karɓa suka ɗora maka kuɗin ruwa tunda ba kuɗinka bane gabaki ɗaya asusu ne wanda gwamnati ma tana sa kuɗinta a ciki saboda haka in aka baka bashi da ruwa wannan ya zamanto cewa ka karbi kai ka shiga mu'amalar riba insha Allah wani ya daga cikin kokarin da ake tai su ma'aikatan wannan bankin suna kokari su fitar da tsari yadda yake za a rinka ba mutane za su rinka cin moriyar samun gidajen nan ba ta hanyar riba ba to sannan akwai wani dan uwa da ya rubuto cewa suna bukatar addu'a yau kwana biyu wata mata ta shigo gidanmu ta yi sallama sai ta tarar da yara suna wasa ta tambaye su ina babarki sai ta ce suna saman bene sai ta ce to zo baki sako ki bata tunda suka tafi ba labari muna roƙon addu'ar Allah ya bayyana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bayyana ta Allah ya mana maganin waɗannan ashararren mutane Allah ya gaye Allah ya kiyaye mu daga sharrin su Allah ya bayyana ta Allah ya fato ta daga hannun su Allah ya kasance tare da ita akwai wanda yake ƴan uwa waɗanda marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda muke ce musu addu'a wazirin ringin su Aminu Baba Kusa da sauransu Allah ya ba su lafiya akwai wani ɗalibin malam yana buƙatar addu'a ya je Abuja akan wasu harkokinsa muna nema Allah ya biya masa buƙata akwai kuma mahaifin ma'abucin wannan majalisi Yakubu Ibrahim Gama Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya haska kabarinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa akwai wanda aka sace wa mijinta mota muna roƙon Allah ya dawo masa da ita Allah ya dawo masa da ita ya kuma azurta shi daga cikin falalarsa akwai wanda mahaifiyarsa ba ta da lafiya muna roƙon Allah ya ba ta lafiya akwai matafiya masu neman addu'a Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya ya ba su biyan bukata akan abin da suka nema akwai wani dan uwa wanda shi ma mai hidimta mu wannan majalisi ya zai koma ya samu sabon gida zai koma muna roƙon Allah ya sanya shi ya zamanto manzilan mubaraka wa huwa khairul munzili Allah ya albarkace shi a cikin wannan gida ya ije dukkan wani sharri daga gare shi ya sanya shi ya zamanto gida mai albarka akwai ya gwalgwalan mu ita ma tana bukatar addu'a Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai wani dan uwa wanda an dora masa wani aiki na amanar kasa wanda yake mai hatsarin gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi nasara Allah ya kasance tare da shi Allah ya kare shi da kariyarsa ya kiyaye shi da kiyayewarsa ya kasance tare da shi akwai dan uwa Ladan Malam Ismail yana da bukatar addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa dukkan mu nan Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka gafarta mana ka yafe mana kurakuranmu Allah ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka ɗaukaka darajarmu Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka ije mana kunyata a wannan rayuwa ta duniya da azaba a lahira Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin